sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 19 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske game da ambaliyar ruwan sama da ta shafi yankuna 8 na ƙasar. A Najeriya kuma za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ya ce ciwon siga ba barazana ba ce ga rayuwarsa. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan kungiyar Taliban ta Afghanistan suna hanzari wajen ganin sun magance matsalolin tabbatar da gwamnati, tsaro da kuma kalubale da yake da alaka da sulhu tsakanin tsoffin abokan gabar su. Kwanaki kadan bayan sun kwace ragamar mulki a Kabul da kuma sanar da cewa an gama yaki. Wakilai daga kungiyar masu tayar da kayan baya da suka hada da shugabanni na kawancen cibiyar Haqqani da kasar Amurka ta sanya cikin jerin cibiyar ta'addanci na duniya sun bakunci gidajen manyan 'yan siyasa a babban birnin Afghanistan a yammacin ranar Laraba. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai da Abdullah Abdullah, abokan haɗin gwiwa na shugaba Ashraf Ghani da ya gudu, suna daga cikin waɗanda suka tarbi shugabannin Taliban ɗin. Abdullah ya rubuta a shafin Twitter cewa Khalil Ar-Rahman Haqqani, wanda aka ayyana a matsayin ɗan ta'adda na duniya a Washington a shekara ta 2011, shi ya jagoranci tawagar. Kuma ya lura da cewa shugaban majalisar dattawa Fazal Hadi Muslimiyar ya halarci taron da kuma sauransu. A cikin wani yunkuri da ake yi don nuna mahimmancin tsarin gwamnati, Abdullah ya jaddada cewa tarihi ya nuna cewa a rashin adalci na zamantakewa, samar da tsaro da kuma karfafa haɗin kan ƙasa ba zai yiwu ba. Akwai rahotannin cewa mayakan Taliban suna farma masu zanga-zanga lokaci-lokaci, wanda akalla an kashe mutum guda a kudancin garin Jalalabad a ranar Laraba. Adadin masu neman tallafin rashin aikin yi ya ragu daga makon da ya gabata, karo na hudu kai tsaye lokacin annoba. Sabuwar alama da ke nuna harkokin kasuwanci a Amurka sun fara farfadowa daga koma bayan tattalin arziki na lokacin annobar. Masu daukar ma'aikata suna inganta daukar ma'aikata domin samar da saduwa da hauhawar bukatun mabukaci. Ma'aikatar kwadugo ta bada rahoto a yau Alhamis cewa rashin masu neman tallafi waɗanda ba su da aikin yi ya ragu da 29,000 zuwa 348,000. Raguwar adadin waɗanda suka nemi agajin karon farko ya yi daidai ne da yalwar maganin allurar rigakafi, wanda ya taimaka aka bude harkokin kasuwanci da kuma faɗaɗa lokacin ayyuka, kuma da janyo masu ciniki zuwa shaguna, gidajen cin abinci, filayen jiragen sama da kuma wajen shakatawa. Ana ganin rajistar neman agajin rashin aikin yi a matsayin wani ma'auni na nuna ƙarfin harkokin kasuwanci, sai dai sahihancin ya ragu lokacin annobar. Amurka na shirin tura allurar rigakafin Corona Pfizer 35,000 zuwa ƙasar Kosovo ƙarƙashin shirin COVAX, shirin samar da rigakafin na MDD, kamar yadda wani jami'in fadar White House ya shaidawa muryar Amurka. Kosovo na fuskantar ƙarin yawan masu kamuwa da cutar sakamakon bullar nau'in Delta. An dabbatar da kamuwar mutane 120,862, yayin da mutane 2,295 suka mutu, bisa ga adadin cibiyar da ke sa ido kan yaduwar corona ta jami'ar John Hopkins. Ƙasa da mutane 550,000 suka samu allurar rigakafi a ƙasar. Banda gudumawar dala biliyan 2 ga shirin samar da rigakafi na COVAX, gwamnatin Biden ta yi alkawarin sayin rigakafin Pfizer miliyan 500 ta rabawa ƙasashe 92 masu ƙaranci da matsakaicin ƙarfin tattalin arziki da ke ƙarƙashin shirin COVAX da kuma ƙungiyar haɗin kan Afirka. Wannan ce gudumawar allurar rigakafi mafi girma da wata ƙasa ta taɓa yi. Duk da yawan tallafin da Amurka ke badawa ga shirin rigakafin, ana kushewa kasar saboda sanar da shirinta na samar da rigakafin da za ta kara karfin wanda aka yi da farko ga Amurkawa faro daga ranar 20 ga watan Satumba, kuma bayan watanni 8 da samun cikakkun rigakafin Pfizer ko Moderna. Wata karamar wutar daji ta ratsa wani rukunin gidajen tafi da gidanka, ta kona gidajen kurmus a jerin gobara da ake fuskanta sakamakon iska mai karfi a arewacin California. Ana kyautata zaton za a fuskanci barazanar yanayin zafi mai tsanani a yankin zuwa ƙarshen yunin yau Alhamis. Yanayin zafin ya haifar da wutar daji da dama da suka hada da waɗanda aka fuskanta a Dixie Caldo a Sierra Nevada da ta shafi galibin garuruwan Greenville da Grizzly Flats. Jiya Laraba, wata wutar da ta tashi sakamakon iska mai ƙarfi ta lalata gidaje a ƙaramar hukumar Lake, ta kuma jiwa akalla mutum guda rauni kafin masu kashe gobara su shawo kanta. Kungiyar agaji tsakanin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da takwarata Red Crescent sun yi korafi cewa ta fito ƙarara samun riba yana yin galaba akan jama'a idan ana maganar shawarar da masu samar da allurar rigakafin cutar corona suka yanke wajen rarraba allurar. Wannan korafi da kungiyar suka yi matani ne ga wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa cewa yawanci allurar da kamfanin Johnson & Johnson ya samar a wata cibiyarsa da ke Afirka ta Kudu ana yin safarar su ne zuwa kasashen Turai. Jagan Chapagain, babban sakataren kungiyar ta IFRC a takaice, ya ce mun dade muna yin kira ga kamfanoni su duba yiwuwar samar da allurar ga yankunan da har yanzu aka bar su a baya wajen rigakafin cutar ta COVID-19. Chapagain ya ce abin yana da daura kai a ce suna yin safarar allurar zuwa yankunan da yawanci jama'a sun samu rigakafin. Ya ce har yanzu nahiyar Afirka ce aka yi wa fintinkau wajen samun allurar, domin kuwa kwata-kwata waɗanda aka yi wa allurar a nahiyar ba su wuce kashi 2% ba. A nan Amurka, gwamnatin shugaba Biden za ta buƙaci dukkan ma'aikata a gidajen jinya ko na kula da tsafi da su yi allurar rigakafin ko kuma su rasa kuɗin da gwamnatin tarayya take tallafa musu wajen kula da majinyata da ke wuraren.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta garanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi bitar ɓarnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a ƙasar sakamakon ruwan sama da aka shafe kwanaki ana tafkawa kamar da bakin kwarya a galibin yankunan kasar, lamarin da ya haddasa aka fara nemo hanyoyin kula da waɗanda abin ya ritsa da su. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Mini Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira a ofishinsa ne, ministan ayyukan jin ƙai Alhaji Lawan Magaji ya yi cikakken bayani game da halin da ake ciki sanadiyar ambaliyar ruwan da ake fama da ita a yanzu haka a ilahirin jihohi 8 na wannan ƙasa.
A lissafin da muka yi 16 da wannan wata, mun samu magidanta 11,428 wanda ruwa ya ritsa su. Wannan mutane sun kumshi mutum 197,573, ɗakuna da suka zube 6,827, mutum 57 Allah ya macikawa, Allah ya rahamshe su, Allah ya jikar da su. Bayan shi akwai dabbobi, dabba ƙananan dabbobi 211,000, manyan dabbobi 155,000, masallaci 23, eka 2,918 na abincin bana da ake jira, dangin hatsi ne, wake ne da sauransu ruwa ya cinye.
Tuni dai gwamnatin ta ɗauki matakin tallafawa mutanen da suka shiga cikin wannan hali.
Mai taimaka ba mu wannan lissafi, garinun da ake tsammanin za su samu ruwa fiye da na da, a je a kai abincin kusansu, akwai gidan sanyan kusansu, akwai ɗakunan da za a yi na gaugawa kusansu, saboda abin ya zama kusa da baki. To alhamdulillah sun ji sun zan zama a wannan karkara, kuma duk abin da yake faruwa duk sati litinin suna zuwa su ce mu a guri kaza mun ba da kaza, a guri kaza mun yi kaza, muna yin raskon da wannan abu. Wannan bai hana cikin wannan satin mun tsaya da za mu gamu da su, mu yi raskon da wannan iyali 11,000 menene aka biya musu bukata saboda abin da ya saura a biya bukatun wa'annan mutanen.
Wannan na zuwa ne a wani lokacin da ake kokarin shafe hawayen wasu dimbin mazauna birnin Yamai na unguwannin gabar kogin Niger waɗanda ruwa ya raba su da gidajensu a bara. A cewar ministan, komai ya kammala a shirin basu filayen gini kyauta.
Duk wanda abin ya shafa, komai haya dai a gidan, komai farsarkin ne na gidan. Za a bashi wannan kyauta a site da ake ce ma ansanyan sharshir. Don ku mun samu parcel mun gyara 7,754 a wannan wuri. To can za a kai su. Bankin Duniya ta ba da gudunmuwa ga gwamnati wanda aka sayi kayan da za a basu dama su zauna ba na dindindin ba. Kamar tant bash da sauran masai da sauran zirka wanda za a yi mutum in an zo an baka gurinka kai za ka gani na laka za ka yi na siminti za ka yi daidai karhinka.
Karancin magudanan ruwa da gine-gine a kan hanyoyin ruwa ko wuraren da tunfil azalin ruwa ke kwanci na daga cikin matsalolin da ke haddasa ambaliyar ruwa a nan Nijar a wani lokacin da masu hasashen yanayi ke gargadin gwamnatoci a game da illolin da canjin yanayi da gurɓacewar muhalli ka iya haddasa wa ƙasashen duniya musamman ma a yankin Sahel inda ake fama da kwararowar Hamada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, to daga jamhuriyar Niger sai Najeriya, inda tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya ce ciwon siga ba barazana bace ga rayuwarsa. Tsohon shugaban kasar ya ce ya yi fama da cutar siga tsawon shekara 35, ya kuma bayyana cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar abokanansa da dama. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar mu Hawwa Umar ta aiko mana.
Obasanjo ya bayyana haka ne a lokacin rufe taron cigaban matasa masu fama da ciwon siga wato diabetes na jihar Ogun wanda aka gudanar a Abeokuta. Taron wanda cibiyar ciwon siga ta Talabi ta shirya ya koyar da yara matasa 21 da ke fama da cutar nau'in type 1 yadda za su kula da kansu da kuma ba su ƙwarin gwiwa kan yadda za su rayu da cutar. Dallami Adamu Muhammad mutum ne da yake fama da ciwon siga.
Kusan shekara 12 ko fiye da haka ina dauke da wannan ciwo. Ina maida hankali da kula da abin da nake ci, kuma ina zuwa asibiti ina yin gwaji akan lokaci, ina bin shawarwarin likitoci abin da suke faɗa, kuma ina dan motsa jiki sosai sosai. Kuma abubuwan da nake ci nakan hada tare da ganyayyaki, bana amfani da maganin gargajiya. Kula da yin gwaji akan lokaci da kuma bin shawarwarin likitoci da shan magani akan lokaci, wa'annan su ne mafita.
Dr. Muhammad S. Ahmed kwararren likita ne a babban asibitin Kwali da ke Abuja, yayi karin bayani game da ciwon siga da kuma waɗanda suka fi cin karo da cutar a cikin al'umma.
Wanda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. Kowane dan adam yana da siga a jiki. Duk abincin da muke ci in ta bi ta cikin mu in ta shiga jini, jikin mu na mayar da shi siga ne. Dan siga shine kaman mai da ke bamu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi. To amma shi siga nan ba a san ya wuce wani adadi a jinin mutum. Akwai type 1, akwai type 2. Shi type 1 din wanda suke kamuwa da shi suna kasa da shekaru 30 da yawan su. Akwai inda ma ana haifan su da ciwon siga. Amma shi type 2 ciwon siga shi mutum ma na iya dauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba, domin an lura cewa wanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar siga.
Kwararren likita a asibitin Nizamiya da ke Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya bayyana hatsarin da ke tattare da ciwon siga a lokacin da mai fama da cutar yayi watsi da sharuɗan da likita ya gindaya masa.
Diabetes cuta ce da za ta iya lalata kowane bangare na jikin dan adam. Za ta iya lalata kwakwalwa, za ta iya kashe idanu, za ta iya lalata zuciya, za ta iya lalata koda, za ta iya lalata duk bangaren jiki. Tana iya kawo mutuwar mazakuta ga maza misali. Tana iya kawo a samu matsala wurin samun juna biyu, ko kuma an samu juna biyun ya samu matsala a kan kanshi jaririn da ita mahaifiya.
Bincike ya nuna cewa har yanzu ba a gano abin da ke haddasa ciwon siga ba, sai dai akan samu wani yanayi na halittar dan adam ko rashin motsa jiki ko cin abincin gwangwani da aka inganta shi da sinadarai ko kuma wasu cutuka da ka iya haifar da cutar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A kokarin ta na samo hanyoyin bunƙasa ayyukan noma da kiwo, gwamnatin tarayya ta samo wata hanya da zai ba makiyaya da manoma damar gudanar da sana'o'insu da za su samu riba mai tarin yawa da kuma rage tashin tashina tsakaninsu wanda suka gada tun kaka da kakanni. Tsarin na kiwo irin na zamani zai ba makiyaya damar samun fili mai yawa da za su kebe dabbobinsu su sami wadataccen abinci, ruwan sha da magunguna da zai sa dabbobin nasu kasancewa cikin koshin lafiya, inda a bangare guda kuma manoma za su samu taki da filin noma a sauƙaƙe. Lamarin da ake zaton zai ƙara inganta zamantakewar manoma da makiyaya da maido da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. A cikin yan kwanakin nan ne a karon farko gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin kiwo da noma na zamani a karamar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa. Kwamishinan ayyukan noma da albarkatun ruwa a jihar Nasarawa, Farfesa Otake Osana Allah na nan, yace gwamnati ta sake farfado da wannan shiri ne saboda bacewar wasu gandun daji da a baya makiyaya ke kiwo a kansu.
Muna kan hada hannu da Turawa, can kasan Jamus, kasan Netherlands, kasan Denmark, kasan Sweden, da kuma even Argentina kudu ta Amerika, da kuma Brazil, don suna da cikakken hikima inda za a yi wannan ababen. So, to aka duba cewa ita kasa Awe tana da cikakken abin da zai ba mu iko mu fara wannan livestock ne. Za a sa makarantu a karanta da makiyaya.
A wurin kenan.
A gurin manoma kuma da karanta da su, da duba inda water level yake, ruwa cikakken ruwan da ke kasa ta wurin duka, don a sa musu makaranta, a sa musu ruwa, su zo za a karanta da su inda za su ce da awaki da kuma dabbobinsu.
Kenan ina fahimce ka, makiyaya da manoma kenan za su gudanar da harkokinsu a wurin.
Makiyaya yana nan nashi, shi manoma ma yana nashi. Su makiyaya ma za su karanta da su yadda za su shuka ciyayi, inda kuma za su girbe ciyayi su ce da dabbobinsu duka, ba tare da suka fito zuwa nesa suna kiwo ba.
Yayin da gwamnatin za ta samar wa makiyaya da manoma dukkan abubuwan da suke bukata a gandun, kwamishinan ya kuma kara bayani kan horo da gwamnati za ta ba makiyaya da manoman.
Nan kaman wata daya za a samu kaman makiyaya kaman 30. Da su zo a karanta da su, sun gama, sun samu hikima da basira inda aka karanta da su, da su koma.
Wannan karantarwa da kake magana, wato za a koya musu dabarun irin kiwo da noman da za su yi a wurin
kiwo. Musamman kuma na zamani. Ba za a dibe duk Fulani da ke kasan duniya nan su zo ba, a'a, da a samu iyali kaman 30 su zo. Da a koya musu inda kuma za su ba su ruwan sha, rashin yawon su da abinci da ke kasa zai kara madaran da za a samu, zai kara nama kuma da za a samu daga shi jikin dabbobin an yanka. An gama da su, wurin su kuma su zo ana yin shaka nan a phases a Turance. So by the time an gama, mun ba da gaskiya cewa in ayin da biyu uku, to kowa zai fara koya, kuma nan shikenan zaman lafiya zai samu, cin gaba kuma zai karu.
Wato horaswa kawai za a yi musu a wurin a wannan guri kenan, daga baya za su dawo gidansu ne su kebe dabbobin su.
Yawwa, bayan an karanta da su a Tunisia za su graduating, sannan sai su koma inda suke, su je kuma abin an koyar da su, su je su ci gaba da shi haka nan. In kuma su samu damuwa sai su sake kuma su koma su yi tambaya a kara kuma wayar da su.
Kwamishinan ayyukan noma da albarkatun ruwa a jihar Nasarawa kenan, Farfesa Otake Osana Allah na nan. Masana harkokin kiwo sun ba da tabbacin cewa gudanar da irin wannan kiwo na zamani kamar yadda kasashen da suka ci gaba ke yi yana da alfanu mai dimbin yawa. A cewar Musa Abdulkarim Baso, shugaban kamfanin Baso da ke harkar ba da shawarwari kan matakan kiwo na zamani a garin Tilden Fulani da ke karamar hukumar Toron jihar Bauchi, ya zayyana wasu daga cikin amfanin kiwo na zamani.
Idan suka aka sugunar da su a waje daya za su rage yawo, wannan yawon kuma zai taimaka wajen rage barna da su makiyayan dabbobin su suke yi a cikin gonakin su manoma. Wanda wannan idan Allah ya sa an sugunar da su zai taimaka matuka gaya wajen rage waɗannan matsalolin. Yawon da suke yin yana taimaka wajen yada cututtuka a tsakanin su makiyayan daga gari zuwa gari, ko daga yanki zuwa yanki, ko kuma daga garke zuwa garke. Amma idan aka sugunar da su waje ɗaya, hakan zai taimaka wajen idan garke yana da matsaloli na cututtuka, za su magance waɗannan wannan cutar ba tare da ya shafi wani garke ko kuma wasu dabbobin a wani garin ko kuma a wani yankin. Banda wannan kuma, shi yawon karan kansa yana jawo ma dabbobin stress, wato wahala, ta yadda zai hana su yin kiba, su samar da nama, kuma zai rage masu madara, nono da suke bayarwa, ta yadda wannan zai kara ma shi makiyayin riba. Kuma idan aka duba bangaren abin da ya shafi harkan tarbiyyan yara da kuma ilmantar da su waɗannan makiyayan yawon da suke yin da kuma kiwo na jeji da suke yin yakan hana ƴaƴan su shiga makarantu ta yadda zaka ga idan misali makiyayi bai tarbiyantar da yaran sa ya ba su ilimi wanda zai koya masa zamantakewa tsakanin al'umma ba shi kawai ba shi da abin da ya sani sai dai kiwo idan wani sosai ya zo ya rabu da dabbobin sa ko bangare rashin lafiya irin shiwon boru nan misali ko kuma sace an sace musu dabbobi sai kaga waɗannan yaran su ma sun zamo matsala cikin al'umma amma idan ana zaune waje dai aka sa su a makaranta suka samu tarbiya hakan ma zai sa banda kiwon kuma su koyi wata sana'a daban wanda idan ko babu dabbobin nan wannan sana'ar za ta tallafa ma rayuwar su wannan takin da ake samarwa na dabbobi shi ma yana da matukar muhimmanci zaman su a waje ɗaya zai sa su tara wannan takin su sayar da shi ko kuma su yi amfani da shi a gonakin su da suke nomawa to wannan zai kara musu income wato kuɗin shiga su biya bukatun su na yau da kullum
da shike wannan tsari na kiwo da noma na zamani ya kasance za a keɓe dabbobi a wuri guda ne wasu makiyayan na ganin hanya ce ta tauye musu haƙƙin walwala da suka gada a wurin kakannin su na yawo daga ƙuriya zuwa ƙuriya da dabbobin su don neman abinci kan haka na tambayi arɗon arɗoɗin jihar Nasarawa arɗo Lawal Dono don jin ko su makiyayan sun amince da sabon tsarin da gwamnatin ke neman shigar da su
wannan tsarin mu makiyaya mu amince da shi 100% tsari ne wanda zai kawo mana sauki a cikin tafiyar da al'umma na dabbobi inda za a aiwatar da shi kamar yadda aka faɗa domin ka san shi ta tsarin gwamnati ana iya faɗa abu a zo ba haka za a yi shi ba amma inda za a yi shi kamar yadda aka faɗa to mu wannan daji muna goyon baya 100% wannan abu kuma zai sa ƴaƴan mu su ilimi inda muke kai shanu mu ana kashe su ana kwashe mana su ana rike su muna sayar da su mu biya diya mu karbo rabi duk wannan tsarin zai raba mu da wannan damuwa to in za a tabbatar da shi kamar yadda aka faɗa a kawo shiyawa da ƙasar waje a shuka wanda zai sa su dinga ci wanda ba zai kare ba sannan za a kewaye gurin sannan za a kawo mana tsaro a gurin za a kawo politasho za a kafa sojoji za a kafa asibiti za a yi dam za a yi makarantu to inda za a yi abu kamar yadda aka faɗa wallahi wannan abu an rage mana wahalhalu domin wannan gurin har su mota za a mana inda za mu riƙa sayar da dabbobinmu sannan za a zo a yi kamfanin yogurt sannan za a kawo mana wata iri na shanu masu ba da yawan nono saniya ya tara ya ba da lita 16 kin ga wannan abu akwai sauƙin sarrafawa gaba ɗaya kuma sannan jajin ba shi ɗaya ba ne in an gama wannan za a buɗe na awai akwai da gefen asakiyo za a buɗe akwai ita gefen wamba ta farin ruwa za a je a buɗe akwai guda uku ta gefen loko zuwa Nasarawa ɗin nan to kin ga duk abin zai zo ya wadata kuma dajin nan ba za a ɗiba shi ba fa dama an riga an ɗiba shi tun mun kace ku shagari yanzu ana kaddamar da shi ne kawai to inda za a mana shi kamar yadda yake abinci ai alhamdulillahi rikici tsakanin manoma da makiyaya ya zama tarihi kenan
arɗo Lawal Dono kenan arɗon arɗoɗin jihar Nasarawa al'ummar Najeriya na ƙara shawartar gwamnatoci da su ƙara ƙaimi wajen wayarwa jama'a kai kan wannan shiri na kiwo da noma na zamani da fatar ganin zai magance matsalolin rashin jituwa tsakanin makiyaya da manoma da kuma samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke hankorin samun abin da za su yi don bunƙasa tattalin arzikin Najeriya Zainab Babaji Muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji kafin mu je ga shirinmu na gaba shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni. Rahotanni daga kasar Qatar mai masaukin kwallon kafa na duniya da za a yi shekarar 2022 tana gargadin magoya baya da za su halarci wasannin 2021 na FIFA na cin kofin yankin Larabawa za a buƙace su tabbatar sun yi cikakkiyar allurar corona. Hakanan kuma duk wasu masu rike da tikitin wasannin da su tabbatar an yi musu allura. Akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda 16 da za su fafata a gasar wasannin ƙwallon hukumar FIFA na ƙasar Larabawa. Mambobin hukumar ƙwallon Najeriya NFF sun mara baya wa shugaban hukumar Musta Amaju Melvin Fenik game da batun da ya gabatar wa hukumar ƙwallon ƙafa na duniya FIFA kan batun a sake fasalin shekarar gudanar da gasar ƙwallon ƙafa na duniya daga shekaru 4 zuwa shekaru 2. Wannan batu da Fenik din ya gabatar yana da goyon bayan shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na duniya Gianni Infantino. Kasashe 166 daga cikin mambobin hukumar su 211 sun amince da wannan batu. Tsarin shekaru biyun ana ganin zai taimaka wajen haɓakawa da kuma samar da kayayyakin wasanni da tattalin arziki. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na FC Barcelona Joan Laporta ya tabbatar cewa akwai bashin euro miliyan 1,350 da yake kan club din, sannan kuma an yi asarar euro miliyan 481 a kakar wasa na bara. Ya ce tattalin arzikin club din abin juyayi ne. Laporta ya ce wannan yanayi na kuncin tattalin arziki da club din Barcelona ke ciki na dan lokaci ne, inda ya ce a shekaru biyu masu zuwa club din za ta murmure. Ya ce filin wasa na Barcelona na buƙatar wasu ayyuka na gaggawa har guda 119 da zai buƙaci euro miliyan 1,800. Yanzu kuma sai batun gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a fara nan da kwanaki 143 karo na 33 wanda za a gudana a ƙasar Kamaru. Za a fara gasar ne a ranar 9 ga watan Janairun shekara 2022 idan Allah ya kai mu zuwa watan Fabrairu 6 ga wata. Akwai ƙasashe guda 24 da za su fafata da suka hada da Kamaru, Burkina Faso, Ethiopia da kuma tsibirin Cape Verde a rukunin A. Sai rukunin B da ya kunshi kasashen Senegal, Guinea da Zimbabwe, sai Malawi. A rukunin C akwai kasashen Morocco, Ghana da tsibirin Comoro da kuma kasar Gabon. Sai kuma rukunin D akwai kasar Nigeria, Masar, Sudan da kuma kasar Guinea-Bissau. Sai kuma rukunin F akwai Algeria, Saliyo, Equatorial Guinea da kuma kasar Cote d'Ivoire. A masaukin baki kasar Kamaru za ta bude fagen gasar da kasar Burkina Faso, yayin da kasar Najeriya da kuma kasar Masar za su kece raini a ranar 11 ga watan Janairu. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulhamid Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan suna hanzari wajen ganin sun magance matsalolin tabbatar da gwamnati, tsaro da kuma ƙalubale da yake da alaƙa da sulhu tsakanin tsoffin abokan gabarsu. Kwanaki kaɗan bayan sun ƙwace ragamar mulki a Kabul da kuma sanar da cewa an gama yaƙi, an kuma ji cewa adadin masu neman tallafin rashin aikin yi ya ragu daga makon da ya gabata karo na hudu kai tsaye lokacin annoba. Sabuwar alama da ke nuna harkokin kasuwanci a Amurka sun fara farfadowa daga kuma bayan tattalin arziki na lokacin annobar. Masu daukar ma'aikata suna inganta daukar ma'aikata domin samar da saduwa da hauhawar bukatun mabukaci.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, Abdullahi Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.